sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye tashoshin jiragen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya ha kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki daga nan din Washington DC muka sake dawo muku da daren nan da wani sabon shirin a cikin shirin za ku cewa Santa Rabi Musa Kwankwaso ya jingina batun zuwan shi gida Kano kuma akan wannan batun ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai kuma idan muna da lokaci ku ji abin da wasu ke cewa game da shugabancin yaki da cin hanci da rashawa da kungiyar tarayya Afirka ta baiwa shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta Ghana Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na labarin wasanni amma kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani jami'i a hukumar binciken sirri ya bayyana cewa a yau Litinin Andrew McCabe na biyu mafi girma a hukumar binciken sirri ta FBI wanda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya soka a bainar jama'a bisa zargin da ake yi mishi na bangaranci akan harkokin siyasa ya bar aiki makonni da dama kafin wa'adin aikin shi ya cika a watan Maris McCabe wanda ya dauki shekaru 22 yana aiki da hukumar kuma wanda yake rike da mukami na biyu mafi girma har na tsawon shekaru 2 a da yana da niyyar barin aiki ne a watan Maris a lokacin da zai cancanta da a bashi kudaden barin aiki na fansho da sauransu amma a cewar jami'in McCabe sai ya canza shawara inda yace zai ajiye aikin tun daga yau Litinin kuma bai da niyyar dawowa Jami'in ya bada labarin ajiye aikin na McCabe bai bada wani karin haske kan abin da ya janyo wannan al'amarin ba.
Alin yanzu kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba ta son yi wa kungiyar ta'addancin Taliban da ke Afghanistan magana akan munanan hare-haren da suke kaiwa a Afghanistan din. Shugaban yana faɗar haka ne a lokacin da yake wani zaman cin abincin rana tare da 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kawo masa ziyara a yau Litinin. Ana sa ran za su dubi wasu makamai masu linzami da ake ikirarin mallakan kasar Iran ne. Yan kwamitin masu za su samu duba waɗannan sassa na makamai masu linzami da jakadiyar Amurka Nikki Haley ta bankaɗo a wani taron manema labarai da aka yi a wani barikin sojan da ke Washington a watan Disamba da ta gabata. A lokacin Haley din ta ce babu makawa na'uran sojan Shaida ce na cewa Iran na taimakawa mayakan 'yan tawayen Houthi da ke Yemen da makaman yaƙi.
Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Somalia sun sanar da cewa an kashe wani babban kwamandan sojojin Somalia tare da uku daga cikin masu gadin shi biyu bayan wani kwantan bauna da mayakan Al-Shabaab suka yi a kusa da ƙauyen Lag Habari da ke kudancin kasar. Lieutenant Colonel Abdulrahman Usman Abron na jan ragamar wata tawagar motocin sojoji ne a lokacin da abin ya faru da tsakar yau Litinin. Abron dai kwamandan sojojin ne da ke zaune a Burhakaba, kilomita 180 kudu maso yammacin babban birnin kasar Mogadishu. Shaidu sun ce ya ji rauni sosai daga bisani kuma mayakan suka kama shi suka kuma kashe shi.
A yau Litinin an kwashe kusan mutane 1,500 bayan da rafin Sin da ke birnin Paris ya tumbatsa ya karu da takun mita 4 sama da yadda zurfinsa yake bayan da aka yi tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na Janairu. Ruwan sama har ila yau ya haifar da barna a sama da garuruwa 240 waɗanda ke gabar kogin. Ana sa ran wannan garuruwa da rafin na Sin yayi zai ci gaba da zama a haka a baki ɗayan yinin yau Litinin. Amma kuma ana sa ran zai sauka zuwa gobe Talata yayin da kuma mahukunta ke cewa za a kwashe wato makonni da dama kafin a share dattin da ruwan ya bari a babban birnin kasar ta Faransa sanadiyar wannan bala'i an rufe wasu hanyoyi a binnin Paris aka kuma dakatar da zirga-zirgan kwale-kwale dake zirga-zirga a wannan rafi labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a ɗan kwanaki biyu da suka gabata an yi ta gutsuru-tsoma akan zuwan sanata Rabi'u Musa Kwankwaso jihar su ta Kano inda gwamnatin jihar ta ce kar ya zo shi kuma ya ke kasa-kasa ya ce sai ya zo yanzu ya ɗage wannan zuwa tashi ga kuma dalilin da ya sanatan ya baiwa Madina Dauda azantawar da suka yi ɗazu da rana na dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin
to kamar yadda na ce na yi maganganu da shugabanni da yawa a ƙasar nan da Kano da ma wajen ƙasar nan na abin da yake faruwa yanzu a jihar Kano wanda kowanne sun ba da shawarwari kuma daga ƙarshe dai mafiya yawan shawarwari na ƴan uwa da abokan arzuka shine yanda jami'ai musamman na ƴan sanda suka yi yunkuri haka to duk wani abin da za su yi kawai za su cutar da mutane kuma watakila dama haka suke so shine ma ga ya dace a dakata da zuwa wani lokaci
wannan mulki na jam'iyyar APC dai da ɗan sauranta saboda ko sai an kai shekara 2019 kafin kila a samu wani sauyi da kake bukata ka gani kenan ba za ka je Kano ba gaba daya sai bayan shekara 2019
to ki ba zan yi tambaye ki haka amma yayin da mai hankali ya san cewa magana ce ta lokaci kuma na ce ko gobe ko jibi ko citta ai dole a je Kano kuma duk wani dan kasa dole ya je jihar sa dole ya je iyawo yi abubuwan da ya kamata yi wannan tsari ne wanda tsarin mulki ya ba kowa wannan dama kamar inda ni ma nake da ita
zaka buƙaci ƴan sanda kafin ka shiga Kano nan ya ta yaya zaka shawo kan wannan al'amari
muna fata in Allah ya sa muka sami gwamnatin da za ta ji shawara wacce za mu nuna wa abin da ya kamata a yi to ko shakka babu a Najeriya sai an yi gyara an yi garan bawul akan abin da yake ya shafi harkar shugabanci na ƴan sanda to tunda wannan tsare-tsare suka taso an yi mun yi tsari sosai na aje kuma al'umma sun karbi wannan tsari to amma sai muka samu labari jami'an tsaro musamman ƴan sanda sun yi tsare-tsare musamman su rubuto mun takarda na ba sa san aje mun ba su amsa to amsar ma ba sa son ma su karba kuma yau 29 ga wata gashi an ce an cika birnin Kano da kuma jihar Kano gabaki daya da motocin ƴan sanda ɗarurruka wanda abin ya bani mamaki kuma na tabbata al'umma za su yi mamaki kuma za su yi bakin ciki a irin wannan lokaci namu na demokuraɗiyya ya kasance an koma tsari irin wannan na soja na hana ɗan ƙasa 'yancinsa
to akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana muna ko kuma menene naku ra'ayin to kamar yadda muka ce wasu 'yan Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da shugabancin da aka ba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shugabanci wato yaƙi da ci hanci da rashawa a yammacin kungiyar tarayyar yammacin Afirka wasu sun shaida ma Hassan Maina Kaina ra'ayoyinsu game da wannan mukami da aka ba shugaba Muhammadu Buhari kamar haka
tarayyar Afirka da sauran kasashen duniya da yawa akwai ababen da mu muke gani a nan cikin gida wanda su ba su ganin su ba su san da shi ba duk da cewa suna da wato wakilansu da suke nan amma duk da haka ba su isa su san cikakken sirrin da ke cikin gida Najeriya kamar yadda ɗan Najeriya zai gan shi ba na ɗaya dai ɗan Najeriya ya zaci da zaɓen shugaba Buhari cin hanci da rashawa a Najeriya zai kau amma sai gashi an waye gari shekara biyu an shiga ta uku ba mutum ko ɗaya wanda za a ce wannan babban mutum ne a ɗaure a gidan yari a garkama duk da irin makudan kuɗaɗen da gwamnati ke cewa ta bankaɗo sa'annan shi kanshi Buhari yana hawan wato kujerar mulki ya fara tsokaci yana nuna takaicinsa game da yadda waɗansu jami'an gwamnatin da ta shuɗe suka taimaka wajen cin hanci da rashawa a Najeriya musamman shugaban babban bankin gonan babban bankin Najeriya wanda shugaba Buhari yace ya ji takeicin da aka rubuta a guntuwar takarda aka rubuta masa umurnin ya saki kudade makudai na daloli wato dubban miliyoyin daloli kuma ya saki waɗannan kudaden shugaba Buhari ya soke shi da rashin kwarewa ya soke shi da rashin gaskiya da sauransu amma har yau wannan gonan babban banki yana nan Buhari yana aiki da shi wanda ya nuna kaga anan cikin gida dole mu muna ganin wannan na kaso ne
amma ga masana irin su Alhaji Bababa Abba dake zama dan masanin fika na ganin wannan nadi abin alfahari ne ga dukkan yan Najeriya
wato muna da matsala mu yan Najeriya shi waɗanda suka bashi wayannan ai ba ministocin Najeriya ne balle a ce suna yi don saboda suna karkashin kowanne daga cikin wannan shugaban kasa ne kuma kasa ba karaman ba babba kowanne shugaban kasa yana daga daren da kasarsa idan ya je wani abin da bai dace ba ai ba bari sa za a yi ba kuma in wanda yake Buhari bai komi a game da cin hanci da rashawa ba ba rashin adalci da wuce wannan don kudin da aka samu a wajen irin bannan da aka yi ba a taba samu mutum da aka yi kasar nan mutanen da aka kama aka tuhumce su kotu ta yadda cewa sun yi wa'annan laifin sai Allah ya kitan su
yanzu dai abin jira gani shine irin rawar da shugaba Muhammadu Buhari zai taka wurin yaki da cin hanci da rashawa a mataki irin na kasa da kasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Malakan ko alila ne na ra'ayta ne kana Allah
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kiran farko daga Jigawa waye daga Jigawa
to kuna magana da Yusuf Babangaje mai trader ringin
to mallam Yusuf Babangaje menene ra'ayinka game da wannan mataki da sanata ya dauka
eh to gaskiya ina ganin wannan mataki da ya dauka yayi daidai ba dan komai ba Hausawa sun ce zama dan zaman lafiya yafi zama dan sarki da azo a ce an samu zaman an samu tashin hankali ko da dai mutum da ya raunuka aka samu ba tatayan ba kisa ba to kaga dai babu dadi dan haka yana da kyau wannan mataki da aka dauka yayi kyau kuma dama yana da kyau a ce datti sun ga wasu rigingimu za su fara ko ina ne yana da kyau a ce sun dauki matakin gyara tun kafin abin ya kasance
to mun gode mun gode Yusuf Babangaje bari mu je Sokoto waye a Sokoto
daga Nasarawa
okay Nasarawa to waye daga Nasarawa
Biliyami ne daga Kanje Nasarawa Nigeria
to malam Biliyami me ra'ayinka game da wannan batun
ra'ayina shine gaskiya ko koso ya ba mu yaya abu mai kyau
to me yasa ka ce haka nan
gaskiya ka ce to buba
to
inda dai shine ya kamata ba shi ya tara mun tuna ganduja yake shi ya dauki girman ba damuwa yayi kyau
to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je Kaduna waye a Kaduna na Kaduna kana ji na ayya ina ganin ko line na Kaduna ya tsinke ne muna magana ne akan me kuka gani menene ra'ayinku game da mataki ko matsayin da sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya dauka to mun dawo Kaduna da har yanzu waye a Kaduna
Na dai ba yawa barka da lasariya.
Barka ka dai.
To, sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa.
Gasa eh to mallam Murtala ja mu je.
To, wato wannan yin haka da fanko sai ina son ga ma Allah ta yi ni da mutanen da ya burge. Wanda dama mun san mutum ne wanda al'umma rai ba ma wani kanawa ba na wani kas na wani yake arewa ma duk inda a kasar na aka taba. Sai ga an ce a musu rayukansu kuma sai ga wannan abin yadda da za a yi a taɓa rayuka da lafiya nan kana da masoyansa ya haƙo to wallahi ya riga ya ga mutum nasara kuma su sani cewa duk ƙarfin da zai zamanto za ta bayar da ƙarfin da ne don ka hana doka ko adalci ta ake sa to karshen tarkin na fowar lokaci ya zama rauni ne muna ba su shawara don mutumin da ya samu dama ya tsaye ran zai sauka kuma wannan daman tarihi zai bai mai da kanshi da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Murtala bari mu ji Adamawa kuma waye daga Adamawa waye daga Adamawa ko line Adamawa ya yanke ne ayya line Adamawa ya yanke muna magana ne akan me ya kuke kallon matakin da Sanata Rabiu Musa Konko sai dauka
na
to mun kuma sace samun kira daga Kaduna waye a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam me radio da koda menene ra'ayinka
na gode ogana to alhamdulillah a matsayin na mabiyin tariƙar kwankwasiya wannan abin na tabbatar da cewa injiniya Rabiu Musa Konko gaskiya ya nuna shi dattijo ne arewa kuma ina roƙo ga dattijanmu na arewa kamar irin su Ango Abdullahi dattijai ne wa'annan irin sarkin Zazzau ya kamata su daure su shiga wannan magana ya kamata a sulhunta wannan abu amma tsakani da Allah ina tabbatar maka da cewa wallahi wallahi wannan abin injiniya Rabiu Musa Konko ya nuna cewa shi leader ne ba wai ruler ba da haka su dan tuje yadda ya ci gaba da cin amana shi muna nan lokaci ne zai nuna a tashi lafiya Alhaji Musa Garo
to mun gode Musa Garo waye daga Taraba
Haruna mai Taraba daga Dukali da Taraba Najeriya
to Haruna muna jin ka amma don Allah ayi kalamai masu ma'ana ba masu tsauri ba
yawwa wato Alhaji Musa Konko ya yi ni abinda dattijo ake neman dattijo ya yi
to
domin yau kana shugabanci
eh
idan yau kana shugabanci a ce kalasa dan san kalakan ka kwaya daya wallahi ga baka hakura
to
dawai ne da ke karsa a lahira in dai kai almajiri ne to ka san ka yi zuba da jini mutum daya Allah zai kama ka da mummunan laifi a kai to rashin zuwa sa mu shirme ta alheri gare mu gaskiya ni ma ina so koko su kai aukari ana za ta raba
to mun gode Mallam Haruna
alheri a gare mu
bari mu je jamhuriyar Niger kuma waya daga jamhuriyar Niger
assalamu alaikum Amadu Lalu
wa alaikum assalam a sunana Ladan Ibrahim Ayawa wakin
ba da ra'ayi da bisa ga wannan gaja in ja tsakanin Musa Konko so da shi da wadancan sanatakin nan
to
ya kamata kamar shan so yanga da kai sai ya biya guda su kuma a ce suna wannan raba ba ta hakan gaba su hadin kai sai kamata ba shi a ra'ayi ne ya kamata su koma ta biri guda ku shawara kuma ya sure da tarihi tunan ga wanga ba dan kai Musa Konko so ya yi kamar da shi zantuka bisa ga wannan gaza shi na su
to
mun gode Muhammad Lalu ni amma mala ai daga dogo tsakan ya horon ni
to mun gode Ali to waye daga Zuru
suna na Zuru mamman da ko ta area Zuru ke bisa wanda aka bisa ɗan nasi
to me ra'ayinka
wato ra'ayi na tsakanin da Allah game da abinda Konko soyayya ya furke duniya gaba ɗaya ba ma Najeriya ba
to
kuma shi ganduje yana ganin in haka ne yake yi mai tace garin shi ya sani mu dai wallahi ba jahan mu guda da shi ba ba kusa ma muke ba amma muna buje daji gurai abinda Konko soyayya ya nuna cewa shi ne miji ne kuma dattijo ne na kwarai don haka shi kuma ganduje je can yayi abu ko yi ne kwarai ya sani yayi ko yi na ba ya tafi don haka a yaje ya ci gaba da walakanci abun yi ne nagode ina godiya Nasiru Umar ko so area daga Zuru
to Malam Nasiru
yawa
muna magana ne akan me ra'ayinku to amma ko mutane suna mun cewa wane ne waye daga Bauchi wane ne daga Bauchi to me ra'ayinka to Usain Tazarce me ra'ayinka
me ra'ayina gaskiya game da abin da wannan yayi gaskiya haka yayi daidai yawwa yayi daidai kuma gaskiya mutane idan su shugabanci haka yake domin wayannan su yi abu na su sani ba suna kara wa kansu bakin jini ne wayanda suke daukan wannan matakin
to mun gode kwarai Mallam Hussein bari mu kuma je Taraba waya a Taraba yanzu
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kana magana da mai makotabin sabon na Maryam da Maryam
to na Maryam da Maryam menene ra'ayinka
baban Maryam ra'ayina gaskiya abinda Rabiu Musa Konko ya kyauta
to
haka ake son dattijo
Allah kuma ya taimake shi in Allah ya da sai yayi rulin Najeriya.
To mun gode na Maryam da Maryam. Bari mu je Sokoto din shi waye daga Sokoto.
Eh na dai dai hawaye na wuni.
Lahiya Allah amma da Allah danka share duwanka.
Eh to kan ta da Usman Hey Bello Bonkari karamin hukumar mulki ta Binjai jihar Sokoto Najeriya.
Ina tare da
Usman Hey Bello Bonkari.
To Usman me ne ra'ayinka game da wannan batun?
Eh to gaskiya wannan mataki da Senator Rabiu Musa Kwankwaso ya dauka abuna da ya dace kasancewa idan an ka je an ka kara tsakani ne da shi da gwamna ne to talakawa ne kai za mu samu matsala. To kaga da wannan muke kira duk inda an ka samu irin haka shugabanni manya-manyan jam'iyya ka shigo ciki domin a ga cewa an kwantar da hankali al'umma sai a samu wata rana ta daban shi kuma ya zo shi gwada ta ce a bukin da zai yi. Da fatan Allah ya kawo mu zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma Najeriya gaban ki.
To amin malam malam Usman Bello mun gode kwarai mun gode kwarai malam Usman Bello da kuma kiran malam Usman Bello ne muka kawo karshen kiran da za mu dauka. Halin yanzu yanzu kuma bari mu gangara ga shirin mu na gaba.
Labaran wasani.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa na sabon shiri na labaran wasani. Bari mu fara da Najeriya kasar da ta samu kaiwa wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarunka na Afirka da ake ta yi yanzu nan bayan da ta samu nasara ci 2-1 akan kasar Angola a wasan da suka yi jiya a birnin Tangiers. Duk da kokarin da su ƴan Angola suka yi na sirama wannan cin da aka yi musu ko kuma akalla su tilasta wa ƴan Najeriya a yi akai ga bugun daga kai sai gola na penalty kenan. Wannan yaran da ke karkashin jagorancin Salisu Yusuf sun dake suka na ƴan Angola wannan dama din wanda ya sa ƙarshen ta dai suka samu kaiwa wannan wasan kusa da na ƙarshe din wanda kuma ƙarshen ta za su yi shi da Sudan. Hukumar kwallon kafa ta Africa to Cup ta ce a taron da za ta yi GB ranar Laraba din mai zuwa din za ta tattauna batun Kamaru da bincikawa ta gani shi ko kamar ta yi shirin da za ta iya daukan wasan cin kofin kalubalen ka na Africa na shekara mai zuwa ta 2019. Wani babban kusan sha'anin harkokin kasuwanci na ita kafin wato Rallan Baga ya ji ya zagaye ita ƙasa kamar rudin tun ran 12 har zuwa 23 ga watan na Janairu domin ya ga shirye-shiryen da ta yi. Kuma mataimakin kuma shugaban sashen sadarwa na hukumar CAF din wato Junior Binyam ya ce su wanda suka yi binciken za su aiko da rahoto na musamman wanda kuma zai zama cikin ajandar taron da ita CAF din za ta yi ran 31 ga wannan wata na Janairu. Daman dai an daɗe ana ta nuna damuwa game da ko ta kammala tashi da ɗaukar ɗawainiyar wannan wasa ɗin musamman tun daga lokacin da shugaban CAF din Ahmad Ahmad ya faɗa a watan Agusta da ya wuce cewa sai kammala tashi da gaske domin tabbatar wa shugabannin Afirka cewa tashi da ɗaukar wannan nauyin. Nauyin ɗaukar wannan wasannin ɗin ya ƙara ƙarfi a kan Kamaru bayan da aka ƙara yawan ƙungiyoyin da suke cikin wannan gasa ɗin ta cin kofin ƙalubalen ka na Afirka daga 16 zuwa 24 wanda kuma yasa ita Kamaru ta yanke shawarar cewa za ta yi amfani da biranen ta guda biyar domin gudanar da wasannin. Biranen sun haɗa da Bafusam da Duwala da Garwa da Limbe da kuma shi babban birnin ƙasar wato Yaounde. Kamaru dai yanzu haka ita ce zakaran da ke rike da wannan kofi ɗin na Afirka na wannan lokaci da muke ciki tun bayan nasarar da ta samu a gaban inda ta gwabje ƙasar Misira da ci 2-1 a wasan da suka yi na cin wannan kofi ɗin a shekarar 2017. Ragashi Koriya ta Arewa ta ce ta soke wani wasan al'adun gargajiya da za su yi da kasar Koriya ta Kudu a ran 4 ga watan nan mai zuwa na Fabrairu wanda wato wani shirin share fage ne ga wasannin Olympics da za a fara wanda kuma su kasashen biyu suka yanke shawarar cewa a wannan karo za su tafi tare da juna su yi su a maimakon kasa daya. Koriya ta Arewa ta ce ta dauki wannan matakin soke shi wannan wasan al'adu din saboda wasu matakai da tace tana gani na ci mata mutunci da wasu ƴan Koriya ta Kudu suke yi. To jama'a abin da ya sauka a shirin labaran wasan wannan litinin kenan sai wata in Allah ya kai mu huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A watan Janairu, babban Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya sanar da kafa wani kwamitin lauyoyi ƙwararru da zai yi aiki akan lamarin fataucin masu safarar muggan ƙwayoyi ta'addanci masu aikata manyan laifuka da sarrafa kuɗaɗe ta hanyar haram. Aikin ƴan wannan kwamitin shine gudanar da binciken ɗaiɗaikun mutane da cibiyoyin sadarwa da ke baiwa Hezbollah tallafi da sauran batutuwan da suke da alaka da ayyukan da aka yi a ƙarƙashin wani tsari waishi Cassandra na jami'an tsaro masu kaikaitar ayyukan safarar muggan kwayoyi da makamantansu wanda kungiyar Hezbollah take gudanarwa. Mukaddashin Attorney General John Cronin na sashen binciken manyan laifuka na ma'aikatar shari'a ne zai kula da hukumar HFNT kuma zai hada kai da masu bincike daga hukumar da ke yaki da masu ma'amala da muggan kwayoyi ko DEA. Da bangaren bincike na musamman na hukumar ofishin bincike na gwamnati na musamman da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka da kuma attorney shugabannin shari'a na jihohi masu lura da binciken manyan laifuka da sauransu. Hukumar shari'a za ta tabbatar ta binciki komai da komai saboda kawar da duk wata barazana ga al'umma daga kungiyoyin ƴan ta'adda da dakatar da annobar miyagun kwayoyi a cewar attorney general din na Amurka. A kokarin da Amurka ke yi na kare al'ummarta daga barazanar waɗannan abubuwan, hukumar shari'a ta gwamnati za ta kawo masu bincike da masu saka ƙara domin tabbatar da cewa shirin binciken Cassandra da ma wasu makamancin wannan binciken, ko da wanda suka wuce ne ko na yanzu, an ba su duk abin da suke bukata da lokaci domin kawo ƙarshen binciken, a cewar Jeff Sessions. Kwamitin zai gabatar da ƙararraki da zai hana zagayar kuɗaɗe ga ƙungiyoyin ta'adda da ke ƙasashen, kuma hakan ya wargazar da safarar miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa. Bincike da kuma gurfanarwa a gaban shari'a na ƙungiyoyin ta'addanci, mutanen da ke safarar miyagun ababen sha masu sa maye shine babban abin da wannan ma'aikatar ta sa a gabanta, a cewar mukaddashin Attorney General Cronin. A bisa umarnin ma'aikatar shari'a, hukumar HFNT za ta yi amfani da duk wani makamin aiki da take da ita domin bincike da kuma karar duk waɗanda ke bayar da kuɗaɗen tallafi ga Hezbollah a ƙoƙarin Amurka na kauda ƙungiyoyin ta'addanci da masu safarar miyagun ƙwayoyi. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Wani jami'i a hukumar binciken sirri ya bayyana cewa a yau Litinin, Andrew McCabe na biyu mafi girma a hukumar binciken sirri ta FBI, wanda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya soka a bainar jama'a bisa zargin da ake yi mishi na bangaranci a hakan harkokin siyasa, ya bar aiki makonni da dama kafin wa'adin aikin shi ya cika a watan Maris. A yau Litinin an kwashe kusan mutane 1,500 bayan da rafin Seine da ke birnin Paris ya tumbatsa ya karu da tekun mita 4 saboda yadda zurfin sa yake, bayan da aka yi ta tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na Junairu. Jami'an kasar Somalia sun sanar da cewa an kashe wani babban kwamandan sojojin Somalia tare da 3 daga cikin masu gadin shi, biyo bayan wani kwantan bauna da mayakan Al-Shabaab suka yi a kusa da ƙauyen Lakhabari da ke kudancin kasar. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba ta son yi wa kungiyar ta'addar Taliban da ke Afghanistan magana akan munanan harurrukan da ake ta kaiwa a Afghanistan din. Shugaban yana faɗar hakan ne a lokacin da yake wani zaman cin abincin rana tare da ƴan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kawo mishi ziyara a yau Litinin.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safi kuma ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko hadda shirin tsakamar wuya na Aliyu Mustafa Safatu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Hafsat Dalla dan mai soro da ta taimaka domin gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya bada umarni, sai injiniyan mu Justin. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya da alheri.